daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 22 ga watan Afrilun shekarar 2019. Muhammad Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a shirin mu na safi. Yanzu karfe 1 dare ne a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
Volodymyr Zelensky, dan wasan barkwanci, ya lashe zaben shugaban kasar Ukraine da gagarumin rinjaye a wani mummunan tashin hankali da ya ritsa da coci-coci da otal-otal a Sri Lanka, yayi sanadin mutuwar mutane sama da 200.
To kanin labaran duniya kenan. Kamar yadda kuka ji a kanin labaran duniya game da batun harin Sri Lanka, masu fashin baki na ta kokarin hada bakin zaren musabbabin kai waɗannan hare-hare da suka halaka sama da mutum 250.
Ya aka kai hada ta bayan da kasance coordinated kuma gari in ma ka bi da map din na kasar Sri Lanka
taswira kenan
taswira eh gari na tsaye da aka kai abin nan yana a gabacin kasar.
To idan muka leka Najeriya kuwa ta kamar mai a jihar Sokoto, yan adawa a bangaren jam'iyyar APC na zargin jam'iyya mai mulki ta PDP da cin zarafin yan
jam'iyya. Ya hada da rike musu albashi, sake musu wuraren aiki, nufin kuntatawa da kuma cire ma'aikata daga gurabun da suke ba tare da basu wani aiki.
Za ku ji abin da PDP ta ce, sannan Sarfil Hashim Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya, amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Volodymyr Zelensky, dan shekaru 41 da haihuwa, wanda jarumi ne dan wasan barkwanci ne mai fitowa a shirin talabijin, ya lashe zaben shugaban kasar Ukraine da gagarumin rinjaye wanda aka yi jiya Lahadi bayan da aka kammala kada ƙuri'u. Sakamakon jin bayanan masu kada ƙuri'a ya nuna ya samu kashi 73 cikin 100 na ƙuri'un a zagaye na ƙarshe da aka yi, wanda ya kusan ninka abokin hamayyarsa shugaba mai ci Petro Poroshenko har sau uku. Zelensky ya faɗa wa taron magoya bayansa yayin da suke murna a Kiev jiya Lahadi cewa, wannan nasarar tamu ce gaba ɗaya, na godiya ga kowannen ku, yanzu babu wasu jawabai da zan muku, na so na ce na gode. Yayin da yake amsa shan kayi a jiya da daddare, Poroshenko ya mika sakon taya murnarsa ga Zelensky, sannan ya kuma kara da cewa, zan bar ofishina, amma ina so na sanar da tabbacin ba zan bar fagen siyasa ba. Daga baya Poroshenko ya rubuta wani sako a Twitter cewa, da gani ka san ana cike da murna a fadar shugaban Rasha ta Kremlin kan wannan zaben, suna ganin tunda an samu sabon shugaba wanda bai da gogewa, kasar Ukraine za ta gaggauta koma kan falakin da Rasha za ta rika juya ta. A wani tashin hankali wanda shine mafi muni cikin shekaru 10 a Sri Lanka, bamabamai da dama sun rusa coci-coci da kuma otal-otal na alfarma a jiya lokacin da ake bikin Easter, wanda mutane sama da 200 suka mutu, baya ga sama da mutane 400 da suka samu raunuka. Tashin bababaman shida na farko da suka fara aukuwa da misalin karfe 8:45 agogon kasar an tsara su ne bai daya, kuma sun hallaka mutane da dama, yayin da kananan fashewa guda biyu kuma suka faru bayan wasu sa'o'i da yawa. An dai auna bababaman ne dai zuwa kan yan yawon shakatawa da kuma wasu masu bauta yan dariƙar Katolika da suka halarci bikin addu'o'in ranar Easter a coci-coci a cikin birane uku. Fashewar ta girgiza kasar da ke kan tsibiri, wacce take zaune lafiya tun bayan yakin basasa inda aka zubar da jini, wanda aka kawo ƙarshensa shekaru 10 da suka gabata. Gidan talabijin din kasar Iran ya rawaito cewa Prime Minister Pakistan Imran Khan ya fara wata ziyara aiki zuwa makwabciyar kasar ta Iran don tattaunawa da aka tsara wadda za ta mayar da hankali kan karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu da fada da ta'addanci da kuma kare kan iyakokin su. Ziyarar tasa ta kwanaki biyu ya fara ta ne jiya Lahadi, inda zai fara yada zango a birni mai tsarki na Mashhad, inda ake sa ran zai kai ziyara a kushewar Imam Reza wanda musulmai 'yan Shi'a suke girmamawa. Ana kyauta da zaton Khan zai tashi zuwa babban birnin kasar Tehran don ya tattauna tare da shugaba Hassan Rouhani da kuma manyan jami'an gwamnati, a cewar gidan talabijin na Iran. Ziyarar tana zuwa ne kwana ɗaya bayan da Pakistan ta buƙaci Iran da ta ɗauki mataki kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ta yi imanin su ne suka kashe sojojin Pakistan 14 a farkon wannan wata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump ya ci gaba da caccakar rahoton kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller kwanaki kaɗan bayan da aka fitar da tataccen kwafinsa ga jama'a wanda ya kira shi bita da kulli. Makiya Trump da fusatattun 'yan jam'iyyar Democrat waɗanda suka rubuta rahoton na Mueller sun kaɗu sosai saboda ba a samu shaidar an yi haɗin baki ba komai bane illa bita da kulli, wanda bai kamata tun farko a bari a fara shi ba, abinda Trump ya faɗa jiya Lahadi kenan. A wani saƙon Twitter na daban ya ƙara da cewa duk da babu wani haɗin baki, babu karen tsaye ga shari'a, masu tsatsauran ra'ayi na jam'iyyar ba sa son su je su yi aikinsu na majalisa na ci gaban mutanenmu, abinda suke so su yi ne kawai su shiga cikin bincike na ɓata lokaci. Rahoton mai shafuka 448 ya bayyana abubuwan da ya gano na binciken da aka shafa watanni 22 ana yi kan kaza London ɗin da Rasha ta yi a zaben 2016 da kuma koshin Trump ya yi karen tsaye ga shari'a. Masu bincike sun tabbatar babu wani daga cikin kwamitin yakin neman zaben Trump da yana sane ya haɗa kai tare da Rasha, duk da haka sun ƙi su wanke shugaban kan zargin cewa ya yi ƙoƙarin yin karen tsaye ga shari'a. Masu kada ƙuri'a sun yi dogon layi a Alƙahira don yin zaɓe ranar Asabar. Sautin kiɗa mai ƙarfi yana tashi kuma wasu daga cikin mutane da dama suna rawa suna ɗaga tutar ƙasar Masar. Mutane da dama suna ɗauke da hoton shugaba Abdul Fattah El-Sisi da kuma saka hannu da launin kore, saƙon da yake nuna ka kada ƙuri'ar amincewa. Idan aka amince da ita, kwaskwarima kundin tsarin mulkin da aka gabatarwa masu jefa ƙuri'a za ta ƙara wa'adin shugaban na shugabanci har zuwa 2030, kuma za ta ƙara wa sojoji damar taka rawa a cikin al'umomi. 'Yan majalisar ƙasar Masar gaba ɗaya sun nuna goyon bayan canje-canjen, kuma suna sanar da zaben ƙasar a ranar Laraba. Ana sa ran samun sakamakon zaben zuwa ranar 27 ga watan Afrilu.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin, an saka dokar hana zirga-zirga a ƙasar Sri Lanka bayan da wasu hare-hare guda 8 da aka kai a wasu majami'u da otel-otel suka yi sanadiyar mutuwar sama da mutum 200. Ga Ibrahim Kalmasi Garba da fassarar rahoton Anjana Fasrika.
Baya ga dokar hana zirga-zirgar da aka kafa, hukumomin ƙasar Sri Lanka sun katse hanyoyin kafafen sada zumunta da aika saƙonni domin hana yaɗa jita-jita. Da safiyar jiya Lahadi, rahotanni suka nuna cewa an kai hare-hare guda 6 a wasu majami'u 3 da wasu otel-otel 3. Daga baya kuma an samu ƙarin wasu hare-haren guda 2 'yan sa'o'i bayan jerin na farko, ɗaya a yankin da ake kira da Hiwala, ɗayan kuma a Dema Tagoda da ke kusa da Colombo babban birnin ƙasar. Harin da aka kai a Colombo ya fi muni domin a nan ne aka fi samun asarar rayuka, inda maharan suka farma wasu otel-otel guda 3 da kuma wata majami'a. A 'yan shekarun nan, ƙungiyoyin addinin Kirista a ƙasar Sri Lanka sukan ce suna fuskantar ƙarin barazana daga mabiya addinin Buddha masu tsauran ra'ayi. amma irin waccan musgunawar bata kai haka tsanani ba. Inji shugaban kwamitin tabbatar da zaman lafiya da ake kira National Peace Council a birnin Colombo wato Jihan Pereira.
Who target Catholics? There have been anti-Christian.
Why is it hari kan mabiyan Katolika? Lalle akwai masu adawa da Kristoci. Ba sa wuce ɗan rigingimu da ake samu na zamantakewa na yau da kullum. Amma baya kaiwa ga har ayi kisa.
Tuni dai Firaministan ƙasar Renel Watermesige ya miƙa saƙon ta'aziyyarsa ga iyalan waɗanda hare-haren suka shafa tare da yin tarar da wannan aika-aikar.
Ina so na miƙa ta'aziyyata ga iyalan waɗanda wannan hari ya ritsa da su da waɗanda suka ji raunuka a waɗannan hare-hare da suka auku a ƙasarmu. Ina ma waɗannan hare-hare kallon abin da zai sa ƙasarmu da tattalin arzikinmu su samu koma baya. Ina mai Allah wadai da hare-haren waɗanda suka taikaici wuraren ibada da otel-otel. Ya zama tilazin kowa ya rungumi dokokin ƙasar nan.
Jami'an tsaro sun ce ana tsare da wasu mutane 13 da ake zargin suna da hannu a hare-haren. Ƙididdigar farko ta nuna cewa daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da 'yan ƙasashen waje 30 waɗanda suka hada da Amurkawa da 'yan Burtaniya da 'yan ƙasar Sin da kuma wasu daga ƙasar Portugal. Ya zuwa yanzu dai babu wani mutum ko wata ƙungiya da ta ɗau alhakin wannan harin. Amma a shekarun baya ƙungiyar Liberation Tiger of Tamil Alam mai neman a raba ƙasar ita ke kai akasarin munanan hare-hare a ƙasar ta Sri Lanka.
To dangane da hare-haren na Sri Lanka masu fashin baki a sassan duniya na ci gaba da yin tsokaci kan wannan aika-aika. Dr. Nasir Damowa mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullun da ke zaune a jihar Florida a nan Amurka. Na kuma fara da tambayar shi yadda ya kalli wannan lamari.
Kasuwar Sri Lanka ta yi fama da waɗancan shekarun baya zuwa shekara goma da suka wuce na matsalolin Tamil Tigers. Amma sun samu sun walwala nan matsalar to yanzu kasancewar wannan abu ya faru lalle ya ragana mutane. Waɗanda suka rasa rayukansu da ransu suka sun zo daga ƙasashe daban-daban na ƙasar Sri Lanka ba kawai. Yasa yanzu ake ganin amalan dai ana ta bincike ba a ci ga wanda yana yana da hannu da zai wannan hari ba sannan ba wata ƙungiya ta ce lalle da masaniya ko tana da abin nan wannan hari.
To, Dokta, duk da cewa wasu masu fashin baki na ambatar 'yan gwagwarmayar ƙungiyar Tamil Tigers a matsayin waɗanda suka riƙa ta da ƙayar baya a shekarun baya, shin yadda aka kai wannan ko kuma waɗannan hare-hare ya yi daidai da irin salon yaƙinsu?
Eh, to, ko abinda wani yaƙin shi nazari da aka yi ɗazu nan shi ne, ko lokacin da suke ta da ƙayar baya ɗin ba wai suna kai ma wani addini ne ko a wasu ƙabila hari ba su faɗa su aka sani tsakaninsu ne da gwamnati. Su kaga wannan kuwa ya kasance mutane ne aka kai ma hari ba irin nasu ba shi ake ganin lalle ba su ba ne amma dai har yanzu a ana bincike amma lalle yadda abin ya kasance ka san komai yana da abin nan da suke yadda ake yadda aka yi irin wannan hari ɗin me aka hara sannan me ake ganin ya aka kai harin ka ga yadda kasance coordinated kuma gari in ma ka dibe map din na ƙasar Sri Lanka
taswira kenan
taswira gari na tsayin da aka yi abin nan yana gabacin ƙasar sai ga ruwa ju ƙarshen yammacin ƙasa so amma kuma sai a ce harin wato lokaci ɗaya.
Ya kake kallon yadda tarihi ya nuna cewa akwai mabiya addinin Buddha masu tsatsauran ra'ayi da ake zargi da tsangwamin Kristoci a ko da yake ana cewa ƙeyyarsu ba ta kai tsaurin kisa ba.
To ka lalle ba a san su da irin wannan abin da yake duk da ke inda akwai masu ra'ayi kamar abin da faru a abin nan Myanmar. Kaga su irin masu wannan ra'ayin su ke haka suna kashe su mai to amma lalle su Sri Lanka suna da wani abu da aka yadda musu shi na cewa suna kamar tolerating kamar
kamar za a iya cewa suna da haƙurin rungumar abu kenan.
Yawa suna da haƙurin rungumar wani wanda ba wannan addini saboda bancin addinin Buddha kuma kasan suna da yawa a ciki daban-daban amma suna zaune zaman lafiya tun lokacin da aka samu wannan walwale matsala na Tamil Tigers har ma kasa ana ganin ta jiyo ta dawo tana so shiga cikin abin nan na mutane da yawa ke zuwa yawon bude ido a kasa shi ne kaga kamar irin su hotel su kamar irin kasa an kai haji a hotel
yawa dama ina son cewa na bude dore mutane kai shine har-haren ba wai kawai an kai su ne a mujami'i ba har da hotel ya kuma ka kalli shi wannan
yawa to kaga in ka dibi irin wannan ba irin ana ganin ba wai irin wanda su ko a ce su waɗannan ɗan da aka ba sanar musu da wannan irin halin ba a nan ƙasa ta Sri Lanka saboda yanda su ya kasance suna da ba su da tsoron a yi tsakanin wani addini na daban a nan dai Sri Lanka ba su da wannan matsala ɗin.
Dr. Nasir Danmawa kenan. Da muka leƙa Najeriya, jami'ar APC a jihar Sokoto ta ce wani binciken da ta gudanar ya gano cewa ana musgunawa ma'aikatan gwamnati da ake zargin sun goyi bayan jami'ar ta APC a zaben da ya gabata a wasu manyan ma'aikatan gwamnati da na ƙananan hukumomi da kuma rukunin 'yan kasuwa da dai sauransu kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Murtala Faruk Sanyinna.
Isa Sadiq a ce da shi ne shugaban jam'iyyar APC mai adawa a jihar ta Sokoto ya kuma yi jawabi ga wani taron manema labarai domin kokawa akan lamarin.
Cin zarafin ya hada da rike musu albashi, sake musu wuraren aiki, nufin kuntatawa da kuma cire ma'aikata daga gurabun da suke ba tare da ba su wani aiki ba. Abubuwan sun kai har inda aka hana talakawa ɗiban ruwa wuraren rijiyoyin waɗanda aka gina da kuɗaɗen al'umma. An hana 'yan kasuwa su baje haja a kasuwanni. An kwace shaguna ba don laifi ba, ba don rashin biyan kuɗin haraji ba. An fitar da shugabannin ƙungiyoyi da masu sana'o'i ba tare da bin ƙa'ida ba.
Amma an kai dai suna ganin cewa ku kanku idan watakila ku ne kuka ce wannan zaɓen za ku aikata irin wannan.
Ai mu ba ma'aikata ba ma'aikata ba ne. Ai yau kusan wata shida da mutanen da Aminu Ziri ya bar jami'iyyar APC ya koma jami'iyyar PDP. Akwai ma'aikatan gwamnati waɗanda suke daraktoci ne a gwamnatin tarayya shi na tare da su kuma mun san su ba mu taɓa zuwa muka ce a cire su ba. Kuma sun su zo har amfani sun yi an yi da su a lokacin zaɓe.
To sai dai ɓangaren gwamnatin jihar ya musanta akasarin zarge-zargen duk da yake a ta bakin wani tsohon ɗan majalisar dokoki kuma mashawarci na musamman ga gwamna Bello Malami Tambuwal. Aikin gwamnati yana iya kai mutum a ko'ina.
Yadda ake bayani ba haka abin yake ba. Duk wanda ya san gwamnati ta ci zaɓe dole ne akwai waɗanda za a canza wurin aiki. Akwai waɗanda za ka kawo kusa gare ka waɗanda su ne za su taimaka maka amintattunka. Wanda yake in ka duba farko akwai waɗanda ma ba su ma yi jam'iyyar ba. Amma dai gwamnati ya tsaye cewa ba a taɓa kowa. Amma dai na san cewa dole ne a doka ta aikin gwamnati a ɗauki wancan a kai wancan wani wuri a ɗauki wancan a kai wancan wani wuri. Wannan ba gwamnati sai aka yi ba. Abu ne wanda ya taho da tsarin doka ta aiki. Akwai waɗanda an riƙe da manyan ofisoshi waɗanda yake ba jam'iyyar PDP sun kai ba. Amma mai girma gwamnati ya samu su ido suna nan suna aiki su tare da shi kuma yana sauraron su kuma tana mu'amala ta aiki tare.
Yan makonni kalilan bayan da hukumar zabe ta ayyana gwamna Aminu Waziri Tambuwal na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar Sokoto a wa'adin mulki na biyu. Takardu sun soma yawo na canje-canjen wuraren aiki ga wasu ma'aikatan gwamnati lamarin da ya zama babban abin tattaunawa a kowane majalisi a jihar inda kuma al'umma ke bayyana ra'ayoyi mabambanta akan wannan madakala. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To agogo yanzu a nan Washington na cewa karfe ɗan dare ne da minti 18 ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da kawo muku batun zargin zalunci da dattijan makiyayi Alhaji Gambo daga Randage birnin Gwari da iyalansa suka yi wa wani mai suna Alhaji Nagandu da jagoran 'yan banga na ƙauye a yankin Bali a jihar Taraba da ake kira shi Aibu. Kun ji yadda makiyayin suka ce dan majalisar wakilai mai wakiltar yankin Bali daga Sol Garba Cidi ya ɗau belin waɗanda ake tuhuma da suka haɗa da madugun 'yan bangar shi Aibu Garbaji daga hannun 'yan sanda a Abuja. Tun belin dai shiru kake ji kan batun duk kokarin da muka yi zuwa yanzu na samun Garbace da ya citura amma mun yi dacin abokin aikin dan majalisar na bin wannan shiri. Mun zanta da shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilan Abdulrazak Namdas kan wannan lamari dan sanin matakin da za a dauka da zai iya kaiwa ga adalci ga dukkan sassan da aka ambata a wannan shiri. Hatta ita kanta gwamnatin jihar Taraba mun yi kokarin jin ta bakin ta kan yadda ake zargin yan bangar jihar da cin zarafin mutane ba tare da haƙin shari'a ba. Yanzu dai ku biyo mu shiga majalisar wakilai.
Ina tare da Honorable Abdulrazak Namdar, shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilan Najeriya. Abdulrazak Namdar, me zaka ce ka saurari wannan shiri na ciki da gaskiya kan wannan Fulani da suka je jihar Taraba har wannan matsala ta faru da ɗaya daga cikin su, inda aka samu wani mutum alaji na gandu wanda ake zargi da yayi zalunci. Farko tukuna, me zaka ce kan wannan shirin da ka saurara?
To na kullun na saurara wannan shiri din, ba ma wannan kadai ba, wayanda suka gabata ma ai mu da muna bi matsayina na kakaki majalisa mai magana yawo majalisa, ai yana da kyau mu saurari wayannan don akwai korofi da ya kamata mu yi magana kai muka iya sa baki. Wannan din ma na da aka yi ina na sha bin maganganun da yake faruwa.
Abdulrazak Namdar, da ka saurari shirin, me ka fahimta wani yanzu me zaka ce yanayin tunanin majalisa kan wannan, tunda abun ya shafi ɗaya daga cikin ƴan majalisar wakilai, shi Honorable Garba Shede, wanda su waɗannan Fulani suka bada labarin ya zo ya yi belin mutanen da suke shari'a da su. Duk da mun yi ƙoƙari mu neme shi mu yi magana da shi, da sako da muka aika masa har yau ba mu samu zantawa da shi ba.
To gaskiya a yadda na ji Fulani suke magana, a kan ɗaya daga cikinmu ya ɗauki belin mutanen da suka ci zarafin iyayensa, da kuma kaman an kwashi shanu da kuma yan banga ba. To da aka ɗauki belin su ya kamata a dawo da su, amma ya kai kusan shekara da wani abu ba gawan waya da aka ɗauki belin su ba. To don haka su suna ganin cewa wannan ɗan majalisa har ya rubuta takarda da cewa shi zai maido da wayar nan. To wannan ni ban san ya aka yi ba, ban tabbatar ba, ni da nake ji dai kawai nake saurara a rediyo. In abun haka take, abun da nake son faɗa shi ne, na ɗaya ɗan majalisa zai so a matsayinta na wakilin mutanensa, in mutanensa sun shiga wani halin da ba yi da kyau, shi dole ne zai iya fito ya ɗauki belin mutanen nan, in har abun da aka yi ɗin shi yana gani zai iya taimaka warware matsalar. Sai dai a doka ya nuna cewa, a doka nuna cewa in ka karbi belin mutane to dole kai ma za ka tabbatar cewa ka cika hurumi beli. To in gaskiya ne yadda suke faɗa cewa har yanzu ba dawo da mutanen nan ba, mu ma a majalisa muna da abin da ake kira shi Committee on Public Petition, muna da committee da yake karban korofin mutane ko an maka zalunci a ma'aikatanka ko a kotu ko a ina, wanda kai idan an ci zarafinka ba maka adalci ba da sauransu, za ka iya kawo korofin ka rubuta ka kawo majalisa, ko a mu ƴan majalisa ma in mu ne muka yi wannan, za ka kana da dama ka kawo wannan korofin, kuma wannan committee za ta bincika don tana da kusan karfi na kotu, amma ba wai ita kotu ba ne, amma duk binciken da ta yi ana amfani da ita. Don haka ina gani su ma ba kawai za su yi fushi ne ko su ta kikkira sunan shi dan majalisa ba, za su kawo magana ma a majalisa a gaba a ce to ga abin da ya fi mu ma mu bincika, in an tantacewa shi ɗan mu ne yake da laifi to za a dauki mataki a kai, in kuma shi yana da gaskiya za a ba su hakuri. Ni abin da na fahimta ke.
Wato nan da sun kula wannan labarin ya kunshi haddacin zarafi bayan ma wato kwace shanu da ya shafi su waɗannan mutane, inda shi wannan dattijon yake ba da labari yan banga sun rika tsoma shi a ruwa sai ya fita daga hankalinsa, sannan su fito da shi su tilasta shi wani abu wanda bai yi niyan yi ba. Wannan duka waɗannan mutane da suka aikata wannan laifi aka samu aka kama su har aka kawo su Abuja, amma aka ɗauki belin su, me zaka ce kan wannan?
To da farko dai mu yi maganar yan banga. To mu fa yan banga ba abu, akwai su ma hurumin da suke da shi, akwai abun da kuma ba tasu bane, wani binciken na police na wani ba nasu ba, in su ma suna wuce hurumin su suna yi abin da ba daidai ba, to wannan ma ya kamata duba ido akai. Nakan tuna mu ma majalisa mun yi kokari mu yi kuri akan yan banga har mun samu an amince da shi an kai amma dai ina ga shugaban kasa yanzu bai sa hannu kai ba don haka ba su da wannan hurumi na ma na kamar zaman to kamar su alkalai da sauransu wannan ba ta su bane amma in akwai abinda aka yi da ba daidai ba dole ne kai da ka dauki daman ka dauki bayin mutane yar an sani cewa duk lokacin da ana so ka kawo mutanen nan dole ne kai zaka ya kawo mutane to amma in abu ya shi yasa nace in abinda aka yi ba daidai ba to dole sai an kawo mana mu mun yi bincike mun tabbatar wa ke da laifi kafin mu ba mai laifi laifinsa don ba abu ne wannan ne tunda na ji kamar zargi ne ba tabbatarwa zaka yi ba sai ka ji kuma ku kun neme shi a waya ba ku same shi ba ko rubuta masa text bai mai doda shi ba to ba mu ji nashi bakin ba kara yanzu yanka hukunci akan kuma ba haka abin da ke ba amma in haka ne to dama akwai matsala amma suna da hurumi wanda su dole ne in suna da masa su zo majalisa
yawa to Abdulrazak nan da kama tuna min na san kun yanke na ina jin mun mazanta da kai kan waɗannan ƴan banga da ake kudirin doka aka amince da su duk da kace shi shugaba Muhammadu Buhari bai kai ga sa hannu ba shin menene zaka iya tunowa cikin hurumin da dokan nan za ta iya ba su in aka amince da su
eh to mu dai muna ganin cewa yadda yan banga suke ayyukan su yana da kyau amma kuma su ba za su yi aikin da zai kamar na aikin police ba su ya kamata sanannu ne mu doka ta amince da su duk wanda zai shiga wannan aikin banga mutum ne wanda anguwan ma an san shi kuma zai duk lokacin da matsala ta tashi zai iya kuma ya bi wannan matsala kuma mu an nuna cewa wayannan ayyukan da za su yi irin kanana laifuka ne in ko sun kama mutum za su kai shi gaban hukuma ba wai su za su dauki takanar ta Kano su kama mutum kuma su kamar su ne alkalai su mishi shari'a su ba daidai bane wannan to wannan mu abin da muka aikata kenan don su zama to su hukuma ta yadda da su kafin nan ma a wuce a yi su suka ba da ayyukan su ni abin da zan iya tuna da wannan
wasu in ka kula da lag nan da su ƴan bangan nan kusan idan suka kama mutum da wani laifi kaga dai su ba kotu bane in an kama mutum da laifi dama shari'a ta nuna a gurfanar da shi gaban shari'a alkali ne ke da yancin yi masa hukunci amma kafin ma mutum ya kai gaban alkalin sun lahanta shi ko sun kakkarya shi ko sun wani ma ne akwai lokacin da aka bani tabbacin har ma daukar bindigogi irin na gargajiya suke suna harbe waɗanda suke zargi da wani laifi mai majalisa take tunani kan irin wannan mataki ko in ce matsayi da ƴan banga suka daura wa kansu a Najeriya
to wannan kan cewa akwai laifi ba daidai bane don ko police da aka bashi dama ma yayi bincike in ya kama yana da dama ya prosecution a turanci ake cewa ko ya kama shi da kansa ba zai yanka ba ai sai za su kai a gudanar da mai laifi a kotu balle ma kai kana dan bangan da ma har yanzu dokan kama ba sa hannu ba balle ka ce zaka hukunta wani wannan ba wanda ya baka wannan hurumi kuma mu mu amince a sanin cewa mu ma mun ji wai nan korafe ne muka kokari mu yi doka akan maganan yan banga
idan Allah kai mako mai zuwa zamu ci gaba da kawo muku ci gaban tattaunawar ko kuma idan mun samu waɗanda muka aika wa sakon gayyata zamu kawo muku dai yadda ta kaya yanzu amadadin Nasiru Adamu ya lai kaya Mr. Fila Hashim Guman nake cewa muka tsince lafiya
wallahi yanzu kuma ga labari a takeice
Lodmaya Zaleski ɗan shekaru 41 da haihuwa kuma ɗan wasan barkwanci ya lashe zaben shugaban ƙasar Ukraine da gagarumin rinjaye a wani mummunan tashin hankali da ya rutsa da coci-coci da otal-otal a Sri Lanka yayi sanadin mutuwar mutane sama da 200
to masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na safe sai kuma dan anjima da hantsi zamu dawo muku da wani sabon shiri idan Allah ya yarda amma kafin nan muna yi wa mai sauraron mu Zaidu Bala kofa sabuwa shugaban kungiyar murtala na Najeriya ta azziyar rasuwar mahaifinsa Alhaji Ahmadu Gohe wanda Allah ya warsuwa a ranar Juma'a da ta gabata da fatan Allah ya ji kansa yanzu madadin shi Muhammad Hafiz Baban Ladeta ne gabatarwa da Chiba Hero Diodune da shirya shirin gaba ɗayan sa sai injinan mu wato Nashwan Khalid Muhammad Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC sai mun hada shirin namu na hanzi
Afrique, le monde.